wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, ina maka maraba da sake saduwa da kai a shirinmu na yau, inda muke kawo sakonni na karfafawa da kuma gina ruhaniya. A shirin na yau muna da fili na gaishe-gaishe, muna da fili domin sujada, muna da fili na guziri domin rayuwa. Karka yadda waɗannan shirye-shiryen su wuce ka. A gaiciyar uwa da abokan arziki domin su ma su kasance cikin masu samun albarkun nan. Ni ne Ishaya Zakariya, ina maka marhaban sake saduwa da kai.
Ojukwu
an gado kasan nan.
Yes, Ojukwu Akawu.
Malam Ojukwu barka dai.
Yawwa sannu sa.
Yawwa.
Ah, muna farin ciki da program naku kurai da gaske. Muna jin dadin shi domin karfafawa da muke samu cikin maganar Allah da kuma rayuwar mu na zama mutuntaka.
To.
Domin haka muna ce muku mun gode kurai.
Sannu da
kai shefu. Allah ya jagorance ku.
Amin ya Rabbi.
Na kuma mika gaisuwa ta ce zuwa ga shi komandan dina na Vigilante Group of Nigeria mai suna Tellen Fuska. Na kuma gaida Tellen Fuska, Tellen Fuska sunansa.
Okay.
Yes. Na kuma gaida ita matata mai suna Rebecca da kuma yaro na mai suna Yakubu Ojukwu. Ina muku fatan alheri, Ubangiji ya karfafa ku cikin wannan aiki, Allah ya taimake mu.
Amin, amin, mun gode sosai da kiranmu. Kace daga fadan karshe a jihar ina kenan?
Jihar Kaduna. San gado kan gwamnatin Kaduna State.
To a jihar Kaduna.
Yes.
Kana aiki da?
Ina aiki da Vigilante Group of Nigeria.
Sannu da kokarin sauraro mu.
Na gode sa.
Ya masu sauraro, sauran masu sauraro a can fadan karshe.
Lafiya kalau, muna murna muna kuma yi muku godiya.
Ai dadda sakon gaisuwar mu da kaunar mu zuwa gare su duka.
Za su ji sa, na gode kwarai.
Sai mun sake sadawa.
Yawwa, na gode. Zan ba komandan. Yawwa. Ah, Mr. Zakariya. Sunan keni nani, na gode, na ji sunan nini mai sunan Tellen Fuska din.
To, sannu Tellen Fuska.
Si retire.
Oh, ka retire?
Yes, sir.
Sannu da kokarin sauraron mu.
Na gode maku, wallahi na ji wannan kai na wani rana kai na yana tashi sama.
Aiya.
Wallahi, wallahi. Saboda ina maku murna da godiya, Allah zai kare mu aikin nan.
Amin, amin.
Kuma ina gaishe mai dakiya dina mai suna Mary da kuma yara na, da kuma yara aiki na komin dare, dare zai waye.
Haka ne.
Da ji zalaki. Ni mutum ni nzom ni daga Kaduna Sanga local government.
To.
Kaduna muna jin dadi da kai da karfafa da kuke karfafa mu. Allah dai kara baku karfi kaga aikin da kuke yi na.
Amin, amin.
Eh, na gode. A gama lafiya.
Mun gode sosai.
Eh, shi bul aboki na ne sosai, yana zuwa daga dinkir, yana zuwa wuri na nan. yanzu ma yana na a zaune a wuri ya je gyara kan shi shi ne ya tun da su muna try number din baya tafiya ba.
To mun gode sosai da sauraro da kuma daukan lokaci a kira mu. Ubangiji ya ci gaba yana muku albarka a can ya kuma ci gaba yana tsare ku daga sharrin mugaye.
Amin, amin, mun gode. Ina ji suna Zakariya wannan san ga kamar kina tare da kai ni nani.
To.
Eh suna na kani Zakariya.
Oh suna kanin ka Zakariya.
Eh shine na uku ne yake bi na.
To sannu da kokari mun gode.
Zan hada kai ka hada shi ka ce Zakariya mai kirfi daga fadan karshe.
To.
Eh mu kuma wanda ka ga ga zamu mu daga ai kwatar fadan karshe.
To.
Eh muna maka godiya Allah ya saka kare aiki na lafiya.
Amin amin.
Eh nagode, nagode.
Sai anjima.
Nagode, nagode sa.
Sanana Luka Nicholas daga nan garin Lau. Adventist World Radio kan muna jin ina jin su ina jin program din su wa'azin su suna yin shi ba kulukulu straight yadda litafi ya fada haka na ji suke a madadin mazaunan Lau muna son mu farko mu marabce ku mu yi muku barka da zuwa kasan mu abun farin ciki ne da muka gan ku a nan. To ina gaida Sylvester Amos, ina gaida Dogara Sudan, ina gaida matana Rebecca Luka, ina gaida da Anna Praise Luka, ina gaida da brother sina Barnabas Fidelis da Sabo da kuma Pastor Yohana Musa, pastor ne shi ma ina gaida da shi da sauran dukan jama'a ina gaida da su.
Nice mai suna Margaret Liasu Bako. Da farko ina gaishe da mutanen ma'aikatan Adventist World Radio gaba daya. Ina gaida babana Baba Iliyasu Bako, ina gaida mamana Rauta Iliyasu Bako, ina gaida Addana Loki Iliyasu wanda take Lagos da kuma Addana Regina, ina gaida kawana Joy Seven Days Adventist tana Jalingo, ina gaida kawana Abisha Ishaku, ina gaida sauran mutane wanda suke ji na wannan lokaci gaba ɗaya na gaishe su da fatan suna nan lafiya.
To ina farin ciki samun dama in yi gaisuwa a gidan rediyon na Adventist World Radio a Iko. Da farko ina gaida dukkan ikkilizoyin da suke yankin Malofe gaba ɗaya ba ambata suna ɗayan bayan ɗaya. Ina gaida abokina mai suna Amos Bambui daga Jel, ina gaida suna Amos Balanko daga Maya Lope, ina gaida mai suna Jonah Galadima daga Bali, ina gaida mai suna Adamu Sarkin Kona, ina gaida Daniel Nimson daga Kona, ina gaida Baban Kudi, ina gaida Joseph Janjia daga Donada, ina gaida Mr. Kevi daga Donada, ina gaida Dan Gwambe daga Donada, ina gaida Pastor Burzaya daga Jalingo, ina gaida Honorable JY daga Jalingo, ina gaida Yusuf Urohama daga Mai Lope da Urohama duka, ina gaida yaro na mai suna Babangida Papaji, ina gaida abokina Umaru makaniki na generator da na machine duka, ina gaida duka ma'aikatan gidan radio Adventist World Radio da fatan cewa suna nan lafiya.
Sunana Moses Asuyi Haruna, ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga babana Haruna Hosea da mamana Saratu Haruna, ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga abokana yana Yaya Adamu da Remember Peter Umaru da kuma Phoebe Mistali da Silas Oliver da kuma King, ina miƙa saƙona ga duka mutane na Mai Lope, ina miƙa saƙona zuwa ga iyalinmu yayana Steven Haruna da kuma antina Kiden Haruna sai Miracle Haruna da fata suna nan.
Kuzo ku ji Mai sauraro, barkan kada sake saduwa da ni a wannan fili mai tarin albarka. Fili na bincike, fili na koyon magana Allah. Sunana Pastor Haruna Bisga. Da yaddan Allah, za mu yi bincike cikin Matta Sura 5, za mu yi bincike daga aya na 14 zuwa 16. Kan maganarmu na cewa, Ku fa haske ne. Karatun kuma na cewa, Ku ne hasken duniya. Birnin da ke kafe bisa tudu, ba shi buyuwa, kuma ba akan kunna fitila a sa a ƙarƙashin akushi ba, amma a bisa tebur sai ta haskaka ma dukan waɗanda ke cikin gidan. Mu yi addu’a, Ubangijinmu da mai cetonmu, mun ji wannan kan magana, mun kuma ji karatun. Ka taimake mu ka ba mu ikon ganewa, albarkacin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Mai sauraro, ko kana tune da kan maganan nan, mu fa haske ne? An ce mu haske ne, to yaya za mu haskaka? Domin an ce ba a kunna fitila a sanya a ƙarƙashin akushi, amma ɗora fitilan ake yi a bisa teburi don ya haskaka wa mazauna gida. Mai sauraro, halayenmu fa kenan ake kwatantawa da hasken nan. Idan muna yin halayya masu kyau, ma'ana haskenmu na haskakawa. Amma idan halayyanmu wato ba su yi kyau ba, haskenmu na bicewa. Kenan an kunna fitila amma an sanya shi a ƙarƙashin kwando, to ba zai haskaka ko ina ba fa. Mai sauraro, ko ka san abubuwan da suke kashe hasken wannan fitila? Bari in baka ƴar gajeruwan misali ko labari. Akwai wata mace wacce suna zama da maƙociyarta. To maƙociyarta ta yi tafiya, ta je unguwa. Gashi dai ita maƙociyarta ta san cewa ta yi shanya, kuma da damuna ne. To sai bayan tafiyanta ce gashi ana ruwa, me ya kamata a ce ita wannan maƙociyarta ta yi? Ai sai ta kwashe mata wannan shanya ta aje mata aiko? To haka ta kyale wannan shanya, ruwa ya jika duk shanyan da aka yi. Alhalin ga hakkin makotaka a bisa kanta. Dan uwa na mai sauraro, ko ka san cewa makwabcinka ya fi dan uwanka na nesa? Babu shakka wannan haka yake. Ai idan abu ya same ka ko na wahala ne, kamun dan uwanka nan nesa ya zo ya kawo maka ɗauki, makwabcinka ya riga ya gama komai. Wato kenan makwabcinka dan uwanka ne. Idan ka yarda haka ne, in kuma baka yarda ba haka ne. Saboda haka mai sauraro, akwai wannan haki na makwabtaka a kanka. Hakkinka ne ka lura da wani abin da ke nashi in baya nan, ko ka ga wani abinsa na lallacewa, mai sauraro za ka lura masa da shi. Idan ana haka, kenan muna da zama haske. Amma muddin ba haka muka yi ba, to lalle haskenmu ya dawo duhu. To mai sauraro, idan hasken da ke tattare da mu duhu ne, to ina misalin wannan duhu. Ka ɗauki makwabcinka a matsayin ɗan uwanka, za ka samu wai makwabci maimakon a yi zaman lafiya kuma wai shi ne abokin faɗa. Ba za a yi kwana biyu ba ka ji ana hayaniya, za a fara nema kan abu kankane, watakila faɗan yara ne ma ya zo ya shafi iyaye. Na ga inda faɗan yara ya kai iyaye, an je ana fitar da takuba. Habawa mai sauraro, wannan shi ne hasken da aka ce mu nuna. Mutuna fa, mu haske ne, kuma ba a kunna fitila a ɓoye shi, ana kunna fitila ne wato a ɗora shi a bisa tudu don zai haska kama duk na zaune. Mai sauraro, in ka yarda da cewar kai dinnan fitila ne, in kin yarda da cewa ke dinnan haske ne, to a haskaka, domin haka zai kawo jama'a su san Allah ta dalilinka. Amma daga zaran ka ɓoye hasken nan naka, ka lullube shi cikin bargo, aka kasa sanin Allah ta dalilinka, wato kenan rayuwanka ya kasance mare ma'ana, babu amfani kuma. Mai sauraro, ko da menene matsayin makwabcin nan naka, ko da wace irin kiyayya yake gwada maka kai dinnan, da yake kai kai sa'a Allah ya kira ka haske, to fa ka haskaka. Idan baka haskaka ba, shi dinnan fa kaga shi duhu ne, shi yasa yake maka waɗannan ayyuka na duhu. To daga ka biye masa shikenan, kai ma ka zama dan duhu tare da shi. Mai sauraro, kada ka yadda ka lallata sunan da Allah da kansa ya baka, a matsayin cewa kai dinnan haske ne, don ya ce ku ne hasken duniya, birnin da ke kafa bisa tudu ba shi ɓuyuwa. Domin haka fitila ba za a sanya shi a ƙarƙashin kwando ba ne a sa shi a sarari. Amfaninka shi ne mutane su ga hasken nan naka don su zo gurinsa. Babu shakka duk wanda yake yin abubuwa kyawawa, jama'a za su zo gurinsa. Mai sauraro, ko ka san abin da ya sa jama'a suke gudunka? Mai yiwuwa ka bice wannan hasken ne. Ko ka san abin da ya sa jama'a ba sa so su zo kusa da kai? Mai yiwuwa in aka zo kusa da kai ba a samun sauki, jama'a suna kuka da kai. Mai sauraro, to na kalubalance ka da yamman nan. Littafin Allah kira mu da cewar mu haske ne, sabila da haka mu bar haskenmu ya haskaka wa dukkan mutane, a ta haka ne za su ɗaukaka Allah ubanmu wanda yake sama, su ma za su kwaikwayi waɗannan halaye kyawawa, ma'ana kenan mu ma halayenmu sun shafe su, wato mu da muke haske su ma shi kenan hasken ya shafe su, su ma sun dawo haske. Ba ka gani in kai haka ya fiye maka alheri a kan yawan faɗan nan da ake yi? Mai sauraro, in wannan shi ne niyanka cewa daga yau kana neman sakewa, ka rufe ido za mu yi addu'a. Allah mai sama, mun gode domin ka fadakar da mu wannan sako mai kyau, ka yadda mu mu kwaikwayi wannan suna da ka ba mu na cewar mu haske ne. Ka tabbatar da mu haske, domin ko ba komai ta dalilin nuna haskenmu jama'a da yawa za su sanka. Ka yadda a sanka ta dalilinmu. Albarkacin Yesu Almasihu mai cetonmu, amin.
Masu iya magana sun ce haske maganin duhu. Duk inda duhu yake, idan haske ya je nan gurin, sai ka ga duhun ya kawo komin ƙanƙantar hasken. Ya mai sauraro, ya za a yi ka tabbatar da wannan magana a cikin rayuwarka? Ilimi shi ne gishirin zaman duniya, ilimi kuma shi ne haske. Wataƙila yanzu sa'ad da na ambaci ilimi, za ka ce a'a, ai ni ban taɓa zuwa makaranta ba, koko aina tsufa masu iya magana sun ce gemu baya hana ilimi. To sai dai kan mai nisa bari in bayyana mana cewa ba ina maganar zuwa makaranta ne domin a samu ilimi ba. Rayuwa ita kan kanta tana cike da abubuwan da suke bamu ilimi, sanin ya kamata da kuma sanin yadda za ka yi rayuwarka a cikin wannan duniya. Kowane ɗan adam da ka gani kewaye da kai yana da wani ilimin da Allah ya bashi, yana da basirar da Allah ya bashi, yana da hanyar da Allah ya bashi domin yin wasu abubuwa. Akwai wasu Allah ya basu baiwa ta yin su ne, wasu kuma ƴan lambu ne, akwai wani shi aikinsa shi ne ya zama makiyayi yana lura da dabbobi, duk dabbar da aka sa a cikin hannunsa za ta riƙa hayayyafa tana amfani tana albarka. Akwai wani ma aikinsa gyaran takalma ne, wani aikinsa ƙwararren direba ne, wani ma likita ne wanda yake fiɗa yake ba da magani a asibitin mutane suna sha suna warkewa. Akwai wasu mutanen teloli ne, duk mutum da ka gani kewaye da kai idan ba ya so jikinsa ba ne kawai akwai abin da zai iya yi, ilimi, basira, hikima da Allah ya bashi da zai iya amfani da shi. Idan ko kai amfani da wannan hikima da wannan sani da wannan ilimi da Allah ya baka, to babu abin da za ka rasa a cikin rayuwarka. Domin ita rayuwa a duniya, ai idan ka yi amfani da baiwar da Allah ya baka, ka yi amfani ka taimaka wa wasu mutane, su waɗannan mutane za su yi amfani da nasu baiwar domin su taimaka maka. Ilimi da sani da basira da kake da shi na rayuwa yakan taimaka domin rayuwarka ta kasance da armashi. Hikima da kake da ita za ta taimaka maka ka san yadda za ka bi da rayuwarka. Wanda yake amfani da wannan ilimi da basira da Allah ya bashi, to ba zai kasance da rayuwa mai daɗi ba. Yawancin damuwoyi da suke cikin rayuwar mutum a yau sukan zo ne domin mutum ya ƙi amfani da basira da ilimi da baiwa da Allah ya bashi. Hanya mafi sauƙi da mutum zai kasance a cikin rayuwar duhu shine ya ƙi amfani da sani da Allah ya bashi. Wannan saƙo ya fito ne daga bakin Malam Habu Dawaki, ni Malam Audu na karanta.
Anan za mu dasa aya, za mu ci gaba kuma idan Allah ya sake kai mu rai da lafiya. Ina godiya zuwa gare ka mai sauraro da kasancewa tare da mu daga farkon shirin har ga ƙarshenta. Ina fata an samu ƙarfafawa a ruhaniya, an kuma samu ginuwa a jiki. Ina godiya zuwa ga duka wanda sun aika da sakonni da kuma kira duka. Muna ce muku mun gode. Ina nuna godiya zuwa ga wanda sun tallafa a shirin kamar shi Pastor Haruna Bisga da Pastor Audu, duka muna cewa mun gode muku da namijin ƙoƙarinku da kuke yi domin kawo sakonni na kawo ceto ga mai sauraro. Ubangiji ya ci gaba yana ƙarfafa ku haka nan. Ina kuma godiya zuwa ga sauran abokan aiki na a nan kamar Omolayo Olushola Jagede da kuma Eze Elewemchi, ba zan manta da shi Pastor Ibrahim Ishaku Gyamba, duka ina cewa Ubangiji ya muku albarka. Ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kar a manta da muhimmancin addu’a da iyali da gari ya waye, da kuma addu’a da iyali kamun a kwanta.